Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 12 ga watan Oktoba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta sanar da kamawa mutum kusan 40 da ake zargi da laifuka daban-daban, ciki har da masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa.
Nawa ka samu?
600.
Ko 5 ne ko 6 ka?
Nawa 6.
So 2 ne kai da kuɗin?
A ban kashe su bai ranan da na kan ne sai ranan ne aka dama ni aka ce.
Da kama kai ka ji?
A gaskiya ban ji dadi ba.
Muna kuma tafa da shirin ciwon ya mace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridin ƙasar Kamaru. To amma ku duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugabannin kungiyar ƙasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya Talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Sun yi alƙawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka, bayan da Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatarwa Zelensky ba su yanke ƙauna ba, kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke buƙata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Sun ce harin da Moscow take kaiwa kan fararen hula da basu jawo basu gani ba laifi ne na yaƙi. Shugabannin G7 sun ce za su tabbatar da cewa shugaba Putin da waɗanda ke da alhakin harin su fuskanci hukunci. Ƙungiyar G7 ta ƙunshi Amurka da Jamus da Burtaniya da Faransa da Italiya da Canada da kuma ƙasar Japan. A cikin barazanar da Putin ke ci gaba da yi na yin amfani da makaman nukiliya, G7 ta sake nanata cewa za a fuskanci mummunan sakamako idan Moscow ta yi amfani da makaman ƙare dangi, amma ba ta nuna alamar aikawa da sojoji kai tsaye zuwa Ukraine ba. Jiya Talata, asusun ba da lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023. Yana mai nuni da yaƙin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke ƙaruwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. Hukumar bayar da lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan Yuli. IMF ta bar hasashenta na 2022 bai canza ba. Adadi mai matsakaicin tattalin arziki da kashi 3.2 cikin 100, wanda zai ɗan ƙaru kaɗan fiye da rabin wanda aka samu da kashi 6 cikin 100 na bara. Baya ga annobar COVID-19 cikin shekarar 2020, IMF ta ce bunƙasa mafi rauni tun daga shekarar 2001 mafi muni har zuwa na yanzu. Kuma ga mutane da yawa, shekarar 2023 za su ji kamar koma bayan tattalin arziki ce. Fiye da kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya za a ga koma baya har sau 2 a jeri. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Talata a Jibo, babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso, domin neman 'yancinsu na neman ilimi, ciki har da samar musu da malamai. Matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki a kan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma 'yan Burkina Faso ne, muna da 'yancin samun ilimi. Ilimi haƙƙi ne na kowa. Daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin Som, inda hakimin Jibo Maru Bodo ya tarbe su. A cewar mai magana da yawunsu Ali Dukku, ɗaliban sun buƙaci a samar musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran buƙatu.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce cikin mako guda ta kama kusan mutum 40 waɗanda ake zargi da laifukan da suka shafi garkuwa da mutane, fashin daji da sauran manyan laifuka. Rundunar ta bayyana hakan ne yayin da ta gabatar da mutanen ga manema labarai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan dai sun gabatar da masu manya-manyan laifuffuka da suka kama a sassa daban-daban na jihar Adamawa, waɗanda yawan su ya kai 39, ciki har da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji. Wasu daga cikin ababen da aka kama waɗanda masu garkuwa da mutane ke amfani da su sun haɗa da mota Toyota da kuma bindiga mai ƙirar AK-47 da zunzurutun kuɗi kimanin 900,000, kamar dai yadda mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa da ya yi bayani, wato DCB Ajani
We assure that all the suspects diligently prosecuted immediately the investigation is completed. The police will not relent its effort to keep Adamawa State.
Yace sun gabatar da waɗannan masu laifuffukan ne saboda ganin sun kawo ƙarshen manya-manyan laifuffuka a ƙananan hukumomi 21 na jihar Adamawa. Ya koyi alƙawarin cewar za su kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba tare da ɓata lokaci ba. Sun koyi godiya da yadda al'umma mazauna jihar Adamawa suke bawa rundunar 'yan sandan jihar goyon baya. Sumare a nasu bangaren waɗanda aka kama su da manya-manyan laifuffuka sun koyi mana ƙarin bayani a yayin da suke ba mu 'yan jaridu mu da muka halarci wannan taron bayani dalla-dalla akan yadda suka tsinci kansu cikin waɗannan laifuffukan.
Kudin da ka bani na sai abin shi dubuna na jiya yaro na sahara na kashe
nawa kuka ba kuma hannu su
miliyan
uku aka baka 200,000 kuna ne kuka yake
shi kuwa Abubu Hamidu wani kasurgumin dan garkuwa ne wanda yayi mana jawabi a garkuwar da suka yi su shida sun karbi kuɗi ₦1.5 million a hannun ƴan uwan wani wanda aka yi garkuwa da shi ba su yi nasaran kashe kuɗin ba sai gashi kuwa jami'an 'yan sanda sun yi cap sun cako su
mu da Daniel mu kai amfani
kuke kinnatin mu
ai mu kai kinnatin da ma ya wannan ne karin kowa da mu kai mun karba kun raba
ne ka zamu
ci 600
ko 500 ko 600 kashe
mu da wani shida
so 200 shi mai kai da kuɗin
a ban kashe su ba ranan da na karbi su ranan ne aka
Rundunar 'yan sandan dai ta gabatar da waɗannan masu laifuffukan da yawan su ya kai 39 ne a farfajiyar babban yarkwadon 'yan sanda da ke jihar Adamawa wadda ke birnin Jimeta karamar hukumar Yola ta Kudu. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Talata Iran ta tsananta kai hare-hare kan zanga-zanga da ta biyo bayan mutuwar wata matashiya 'yar shekaru 22 da aka yi ikirarin cewa 'yan sandan kula da da'a ne suka tsare ta saboda rashin sanya hijabi yadda ya kamata domin rufe gashinta. Kafofin sada zumunta sun nuna hukumomi sun aike da tankunan yaƙi zuwa yankin Kwardawa domin kwantar da tarzoma a yayin zanga-zangar. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi lugudan wuta a wata unguwa Sanandai, babban birnin lardin Kurdistan na Iran, mai tazarar kilomita 400 daga yammacin Tehran, babban birnin ƙasar ta Iran. Wata ƙungiyar Kwardawa ta kare haƙƙin ɗan adam mai suna Hango Organization for Human Rights ta saka wani faifan bidiyo da ke nuna tituna masu duhu da alamun harbe-harbe da kuma tashin gobara. An ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wurare a ƙasar Iran, kamar yadda kuma aka riƙa nuna faifan bidiyo a ran Litinin a Tehran, babban birnin ƙasar, inda aka nuna wasu mata da 'yan mata na tafiya akan tituna ba tare da lullubi ba. Sojojin Isra'ila sun ce an kashe soja guda a wani harbi da aka yi da mota a arewacin gabar yammacin kogin Jordan. Rundunar ta faɗi a ran Talata da karanta na neman maharan. Wannan da shi ne na baya-bayan nan a wani ƙazamar rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a yankin. Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare da daddare a gabar yammacin kogin Jordan, tun bayan hare-haren da aka kai wa Isra'ila a cikin bazara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 19. Yawancin wannan aikin an mayar da hankali ne a arewacin yammacin kogin Jordan. Sama da Falasɗinawa 100 ne suka mutu sakamakon gobarar Isra'ila, yayin da aƙalla sojojin Isra'ila 3 suka mutu. Daga ƙarshe wasu maharba guda 2 da kwale-kwalensu ya nutse ƙarshen mako a mashigin tekun Mexico sun makale akan wani jirgin ruwa da ya ke yin gaba ko baya, yayin da na ukun ya yi iyo don neman taimako. Fongli ya shirya gidan talabijin na ABC News cewa ya samu su gina ta wayar salula kuma ya aika da taswirar Google na wurin da yake kusa da shi kafin batirinsa ya mutu. Mutanen uku sun kasance a cikin ruwa tun misalin karfe 10 na safe a ranar Asabar. Lon Nguyen ya faɗa wa cibiyar sadarwa cewa manyan kifaye sun bayyana a safiyar Lahadi, Wani ma'aikacin jirgin ruwa a gabar teku ya shirya kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ko da aka ciro mutanen biyu daga cikin ruwan, kifaye da ake kira da suna shark sun na ta zagaya suna tsorata su.
A gaida Sarfil Hashim Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunajin gimbin nan yamani shinjin gimbin nan ingila to ja ka da da italiya in yi dan foka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan ga cikin Lagos kuma ga ba da shin ga lai na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke talaran duk sun kafa dubi babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolaran da ne jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa kajiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne zai kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa dan muku gargadi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi dan haka gwamnati ta tuna sai kwalta ma keke a ƙauye da cikin birnin gari motocin talakawa dan su hawo mutukar in ba kan lafiya.
Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 12 8 na safe kenan da minti 12 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 12. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mabarka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata. Akalar shirin ya karkata akan rayuwar ƴa mace wanda bisa al'adar Bahaushe ya bada ƙarfi akan kasancewar mace ƙarƙashin kulawar wani namiji domin kare martabarta da mutuncinta a matsayin mai baiwa al'umma tarbiyya. Kuma a makon jiya mun karkar shirin a sa'idin da malama Fatima take cewa
in har mahaifiyar ya zama na cewa ba ta da wannan kusanta da yarinya akwai matsala. Kuma wajen uba ko ta wajen uwar ba wanda ke kusa da ita akwai matsala saboda menene mataki na biyu da za ta dauka shine ta nemi wani abu da zai zama mata abokin shawara.
To a yau ma muna tare da bakin namu Malam Adam Garba Muhammad, Fatima Muhammad da kuma Ruqayyah Muhammad Harun ta gidauniyar Women on Stage. Kuma za mu tashi ne akan bayanan Malam Adam a game da dalilan da ke janyo ƴaƴa mata su bijirewa umurnin iyayensu musamman ma mata. Ai sauraro lafiya.
To amma me ke kawo ma mace ta bujire ma irin umarnin iyaye ko kuma ƴan uwa? Na ɗaya lokaci idan aka samu mace ta rasa mahaifinta a lokacin da take da ƙananan shekaru, kuma ya zama ne cewa ƴan uwan uwan kula da ita ba ko kula da su ba, to yakan sa ta daina ganin su da wani cikakkiyar daraja. Kuma kowa ya sani uwa ba ta kyara ɗanta. Idan uwa ta yi hidima, to zai zama a duniya ba ta jin maganan kowa sai na wannan mahaifiyarta ta. Idan aka zo aka samu matsala a lokacin da kuma su iyayen ta maza, wato ƴan uwan uba, suke kokarin su shigo lamarin ta, za ta ga cewa ai ba amfanin su shigo, saboda a lokacin da take buƙatar su ba su kula da ita ba. To zaka ga ba lalle bane ta ba su girman da ya kamata ta ba su. Sannan idan ta bangaren uwa maybe sun shiga wani irin matsaloli na rayuwa kuma babu wanda yake kulawa da su, ta ma nan takan iya da tsaba ma idanta doka, saboda lokacin da suke take buƙatar taimako akan tarbiyyar su ba wani ya taimaka mata. Haka in ya faru akan samu irin wannan matsala. Amma rashin sa'a shine ina akai mahaifiyar ba ta da wani mataimaki sai Allah, kuma suna buƙatar wayansu abubuwa na kayan more rayuwa. To ba ƙaramin uwa da take da tsantseni bane za ta ga yatta tana yin wani abin da bai kamata ba ta tsawata mata, saboda tunaninta idan ta tsawata mata dan abun nan da suke samu ba lalle bane su same shi.
Malama Rukayya,
abin za mu iya kallon shi ta fuska biyu. Addinin ya zaba mana tsarin yadda za mu yi tafiya ta rayuwarmu. Amma akwai wani yanayi da mutum zai iya shiga wanda yana ji yana gani zai ya tsallake kafan shi, ko kuma wannan halin da yake ciki ne zai rufe mishi ido, kuma ya ga abin nan dai kaman ba laifi bane kawai tunda yana cikin matsala. Bari ya yi in ya soko daga baya zai iya tuba ya koma ga Ubangiji. Wani kuma a lokacin da zai aikata wannan tunani baya zuwa mishi, amma saboda rashin samun wani abu sai mu kauce hanya mu tafi wani layi na daban.
To na dawo kanki Malama Fatima.
Nan fitina cikin al'umma musulmai ne, kuma suna da inci da izini za su zauna da ita su mata magana mai daɗi ba ta zafi ba. Amma kin ga a zamanin yanzu gaskiya suna da wuyan samu, saboda kowa yana zama ne ya gani ya samu na faɗa, sai ta ɓaci sai ya zama na ana ba iyaye laifi kaɗai. Kowa yana da part ɗin shi, to amma bai yiwu haka ba. Ai ana ganin duk abin da ake yi a ango shiga da fita da ake har cikin gidan yarinyan duk ana gani, amma me ba wanda yayi magana. Sai da ta yi tsami shine zai zama na abin a yi magana.
Gari kamalan Adam, to mun wayi gari wasu iyayen suke mara wa ƴaƴansu baya su aikata abubuwan da suka ga dama. Mecece illar yin haka?
A ƙasar Hausa muna da al'ada mai kyau wanda kowa ya sani, al'ada ta ce alkunya, wanda idan saurayi yana son budurwa yakan zo ya gabatar da kanshi wurin iyayenta, ko ya turo iyayen shi a neman mai izinin cewa yana so ya fara zuwa wurinta. To yana ɗaya daga cikin kyawawan al'adunmu. To amma sai muka tsinci kanmu a cikin yau, yanzu an samu wani abu, saurayi zai zo da motarsa ya shiri ya ce za su je ko shopping ne ko kuma za su je cin abinci ko wani abu, kuma yarinyan nan kafin ma ya zo za ta gaya ma iyayen ta cewa wani zai zo ba za mu je kaza da kaza, za a ce to in mun je da abin da kuka ci gwara goma namu ko ku so mana namu, za a je za a yi packaging wani a kawo gida, ana ce ai da suka je wuri kaza ne da saurayin da suka so suka kawo mana ai kaza da kaza kaza da kaza. Ba al'akarin cewa bai ma kamata shi tunda ba aure suka yi ba, kuma ba muharramanta ba ne a ce ya zo ya ɗauke ta sun fita ba tare da wani ƙa'ida ba. To wannan abun yana zama wani abu ne na burgewa wanda kuma kuskure ne mun sani.
To Rukayya, akwai masu ra'ayin cewar mutane sun daina yi wa ƴaƴan da ba nasu ba faɗa.
Haka ne, a da kan dan wani zai laifi zaka kira shi zaka tsonin da shi ka mishi faɗa abin da kake sa haka da dai bane ba da dai bane, kuma the next day zaka ga yaro ya canji layin na ɗabi'an da ya ɗauka zai iya ajiyewa ya bi hanyar da kai shi wannan hanya da din. A yanzu ma kuma ba za mu ce ba a yi ba, dan ba zai yi a ce gaba ɗaya an yi abandon wannan abin da ake ba, amma dai zan iya cewa yi ne ya yi ƙaranci, saboda a yanzu wani yana gani kana amma in baka haɗa alaƙa da shi ba lalle ba ne maka faɗa. Mafi akasari in kun ga ka yi abu samu an zaunar da kai an maka fada, to ya danganta da mutum dan uwanka ne na jini ko kuma ana zaman aminci. Amma in ba dan haka ba, gaskiya ba kowa bane zai zaunar da yaranka ko yarinyanka ya fada mata gashi abin da ya kamata ta bi saboda ta tsira da mutuncinta.
Malama Fatima, ta yaya iyaye za su ja ƴaƴansu a jika domin ba su shawarwarin da suka dace?
Shawara ta wajen irin abokanan da za ta bi, uwa tana wajen ta ba ta shawara. In ma ta ga cewa wannan relationship din yana da matsala, uwar za ta ce to kin ga wannan ga inda yake da matsala, sai ki hakura da shi. In kuma tana da wani nagari da za a ce okay, wannan okay, to wannan yayi, za a sa ta a hanya inda ya kamata saboda sun fahimci juna. Tana baya mata abubuwan da ya dace, to ko yarinya ma ba za ta kalla waje balle ta samu wani damuwa a rayuwa. An san cewa dai koya kai ka ba yaro shawara ko ka gaya mishi abin da ya dace, ana samun dan matsala kadan, amma ba wai inda ake tsammani ba, tunda ana da wanda ke dan tunatar masa da wasu abubuwa. Amma kuma idan ba hadin kai, wannan shakon zai zama da wani ne daban a wani.
To me zaka dora akai Malam Adam?
Ɗan mata da yawa a zamanin nan suna da damuwa. Wasu sukan kwanta a ɗaki sun mutu da damuwansu saboda sukan rasa waye za su iya zuwa su gaya masu damuwansu. Suna jin tsoro ka su gaya ma mata damuwansu, damuwansu su musu dariya ko su kai su gaba. To kuma sai ka samu cewa saurayi ya zo yana son mace da aure, shi kuma bai san ko tana da wani matsala ba, bai damu ya zo yayi magana da ita ba ya gane irin matsalar da take faruwa. Wannan abu ne ni da zan iya cewa na yi zauna a wurin aiki da kuma waɗansu mata da muka haɗu ta dalilin aiki ko wani abu haka, to na ga irin wannan abubuwan. Saboda akwai batun matan da na sani wanda kusan zan ce a lokacin da muka haɗu ni ba wai samartaka muka yi ba ko wani abu, amma dai shakuwa ce ta kai na zaman tare da aiki yau da kullum har na iya gano suna cikin wani damuwa mai tsanani, wanda kuma a lokacin kusan zan ce bacin Allah ya sa mun yi hudda da su ban san irin halin da za su tsinci kansu ba, saboda sun riga sun kai wani yanayin wa'ansu da matan ma suna ganin cewa wai yazbillahi sun kai wani magana sai ga kai kaman sabo ne. To saboda kaman misali ne sun samu matsala sun roki Allah, sun roki Allah, suna ganin kaman Allah bai an samu su ba. Shi kuma Allah a lokacin da ya ga dama yake ansa addu'arka. Wani lokaci idan ba an samu wanda yake da nasuwa da haƙurin jure ba su shawarwari ba.
Mai sauraro, shirin ciwon ƴamace ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a nan za mu sallama a yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai raya mu, za mu dawo da wani sabon shirin. To yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Madalla yanzu kuma sai sharhin jaridin ƙasar Kamaru.
Zan fara shirye namu na wannan makon ne da jaridar Mitasiyon ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ya taimaka mana cewar yanda ake raɗe-raɗin wanda zai yi gaji kujeran shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru a fadin ƙasar ta shugaba Paul Biya, wai ɗansa ne mai suna Frank Biya. Amma ɗan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ce dole ne ɗan asalin wannan ɓangaren nasu shi ne ya kamata ya karɓi wannan kujerar ta shugaba Paul Biya idan lokaci ya yi. Jaridan Economic Quotidian kuma cewa ta yi rikicin Rasha da Ukraine ya kawo matsaloli a ƙasashen nahiyar Afirka. akan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yanda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gaurin zafi, amma gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar Afirka ta tsakiya baya da su kokari na tallafawa manoma, makiyaya da kuma ƴan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin kasar ta Kamaru. Jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Kamaru godiya ta yi wa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya wajen kokari da yake mutuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci da kuma yadda al'umman kasar jamhuriyar Kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar Ekohusante kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar Kamaru Musa Maldamala shi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagarta a faɗin kasar ya kuma tsince bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar. Ya ce dole ne kafin wani lokaci aga cewar kasar Kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki ɗaya. Sai kuma jaridan Zerasiyon kuma ta yaba wa hukumar sufuri na kasar jamhuriyar Kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi. Na'urar da ita ce take buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya, idan kuma baka biya ba wannan na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba. Ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a faɗin kasar Kamaru baki ɗaya. Sun yi haka ne ba don komai ba, domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma annu da hana da kuɗaɗen gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Le Message ta kasar jamhuriyar Kamaru, inda ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya umarci da a sako tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar Kamaru Musa Atangana Kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyara halin ka, yayin da ake zargin sa da rubuta ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe. Tsohon ministan da ya arse ne kuma aka kamo shi a binnin bautin kasar tarayyar Najeriya, aka dawo da shi kasar ta Kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari, amma halin yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa. Shine shugaba Biya ya ce a sake shi ya je zauna da iyalansa a garinsu Bama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafi arziki a duniya sun gana jiya Talata a wani taro ta hoton bidiyo da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Sun yi alƙawarin muddin za su tsaya tsayin daka da Ukraine har zuwa lokacin da za a ɗauka, bayan da Rasha ta ci gaba da kai hare-hare da makamai masu linzami kan garuruwan Ukraine. Shugabannin G7 sun faɗa a cikin wata sanarwa bayan ganawar ta zahiri cewa sun tabbatar wa Zelensky ba su yanke ƙauna ba, kuma suna dagewa wajen ba da goyon bayan da Ukraine ke buƙata don tabbatar da ikonta da yankunanta. Jiya Talata, asusun ba da lamani na duniya IMF ya rage girman hasashensa na tattalin arzikin duniya na shekarar 2023. Yana mai nuni da yakin da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine da hauhawar farashin kayayyaki da kuma yawancin kuɗin ruwa da ke ƙaruwa kan kuɗaɗen lamani na kasuwanci da na masu ɗaukan bashi. Hukumar bayar da lamani ta ƙasa da ƙasa ga ƙasashe 190 ta ce tana sa ran samun ci gaban tattalin arziki da kashi 2.7 cikin 100 a shekara mai zuwa. Yanzu ya ragu daga kashi 2.9 da ta yi hasashen a watan Yuli. Ɗaruruwan ɗalibai ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Talata a Jibo, babban birni a arewacin ƙasar Burkina Faso, domin neman ‘yancinsu na neman ilimi, ciki har da samar musu da malamai. Matasan masu zanga-zangar sun yi tattaki a kan titunan birnin ɗauke da alamomin da ke cewa mu ma ‘yan Burkina Faso ne, muna da ‘yancin samun ilimi. Ilimi haƙƙi ne na kowa. Daga nan ne suka taru a gaban ofishin babban hukumar lardin Som, inda hakimin Jibo Maru Bodo ya tarbe su. A cewar mai magana da yawunsu Ali Dukko, ɗaliban sun buƙaci a samar musu da malaman makaranta a maido da hanyoyin sadarwa da kuma tabbatar da tsaro a birnin da dai sauran buƙatu.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kamar kodiyo shi za a iya zuwa shafin mu na internet a duk lokacin da ake so domin saki jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a Facebook, Twitter da ma Instagram. Yanzu kan a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ta gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin, sai injiniyan mu Carl Stalin. Ni Mahmud Lalo nake cewa auni lafiya, mu kuma da fatan za mu karasa daren lafiya. Assalamu alaikum.